Daga nan birnin Washington gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar, yau za ku ji ra'ayoyin al'umman Najeriya ne kan hukuncin da suke gani ya dace a yanke ma waɗanda suke shigo da kayan jabu da ke da illa ga lafiyar al'umma da kuma kare tattalin arzikin ƙasa. Muna kuma da rahoto kan shirye-shiryen Kirsimeti a sansanin 'yan gudun hijira, sai kuma fashin baki kan tasirin mayar da watsa shirye-shiryen rediyo da talabijin kan tauraron ɗan adam. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Masu saurare, assalamu alaikum. ‘Yan fashin jirgin saman na ƙasar Libya su biyu sun miƙa kansu yau Juma'a ga ‘yan sanda. ‘Yan fashin sun karkata alƙalin jirgin ne zuwa tsibirin Malta bayan sun saki ɗaukacin fasinjojin da ke cikinsa, in ji Prime Minister ƙasar na Malta, Joseph Muscat. A cikin jerin saƙonninsa a shafinsa na Twitter, Muscat ya ce ‘yan fashin sun saki sauran fasinjoji da suke garkuwa da su, da sauran ma’aikatan jirgin da suke riƙe kafin a miƙa su ga ‘yan sanda. Sai dai kafin a miƙa su ga ‘yan sanda, ‘yan fashin sun yi barazan tarwatsa jirgin da gurneti. ‘Yan sanda sun same su da gurneti kafin su tsare su, kuma da aka tsananta bincike an samu ‘yan ƙaramin bindiga a hannunsu, in ji Muscat. Muscat da yana magana ne salin da yake wa taron manema labarai jawabi bayan an kawo ƙarshen duka al'amarin, ya ce yanzu haka dai ‘yan fashin na nan hannun ‘yan sanda, ana ci gaba da bincike. Sai dai har da sauran fasinjoji su ma ana yi musu tambayoyi, su da ma’aikatan jirgin, domin samun ƙarin bayani game da fashin jirgin, kuma da zarar an kammala cikin 'yan sa'o'i kaɗan za a shirya wani jirgi da zai kwashe fasinjojin har da ma'aikatan jirgin domin mayar da su ƙasar Libya da wani jirgin kamfani na Afrikiya wanda dama mallakan gwamnatin ƙasar ta Libya ne. Sai dai kafin 'yan fashin su ba da kai, Muscat ya ce jami'an ƙasar Malta sun shaida musu cewa ba fa za a yi wata tattaunawar sulhu da su ba. Sai dai kawai yanzu 'yan fashin ba su buƙaci wani abu ko kuma gitta wani sharaɗi ba, domin ma a halin da suke ciki yanzu ba su da wata damar neman shiga wata yarjejeniya da su. Maharan dai sun saki fasinjoji 109 daga cikin 118 tashin farko. Ministan harkokin wajen Libya ya ce 'yan fashin jirgin su biyu magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Neymar Gyaiman Gaddafi, kuma sun nemi mafakar siyasa a ƙasar ta Malta. Taha Siyala, ministan harkokin wajen Libya, ya ce haka kuma 'yan fashin sun so su je su kafa jam'iyyar da ke biyayya ga marigayi tsohon shugaban ƙasar ta Libya, wato Gaddafi. Yanzu haka dai an soke duk wani tashi da saukan jirgin sama mai zuwa wata ƙasa daga filin jirgin saman na Malta. Masana kiwon lafiya a ƙasar Gini sun bayyana cewa an samu maganin cutar Ebola, wanda ake tabbacin yana maganin wannan cutar 100%. Don haka sun ce a shirye suke su tunkari wannan cutar, kaddara ta sake dawowa. Idan dai ba a manta ba, wannan cutar ta yi wa mutane kisa a ƙasashen Gini, Saliyo da Liberia a cikin shekarar 2014, inda a lokacin ba wani abu da ma’aikatan kiwon lafiya suka iya yi illa kawai su tsabbace wanda ya kamu da wannan cutar domin gujewa aukuwar bazuwarsa zuwa ga wasu mutane na daban. Don haka ana iya cewa samun wannan maganin cutar da aka yi yanzu ya zama babban nasarar yaƙi da ita. Hukumar Lafiya a Duniya ƙarƙashin Maria Paul Kiani, wadda ta jagoranci binciken wannan maganin, ta ce an raba mutane 11,100 gida biyu, kuma ba a samu ɗaya daga cikin adadin waɗannan mutanen da ƙwayar cutar ba bayan an musu rigakafi, saɓanin mutane 23 da ba a yi musu rigakafin ba. Don haka wannan yana nufin maganin yana matuƙar aiki ƙwarai da gaske wajen kashe wannan ƙwayar cutar, in ji Maria Pauli. Yanzu haka dai ana kan mataki na daban-daban na amfani da wannan maganin rigakafi. Sai dai Kiani ta ce sun samu sakamako na gaskiya bayan ƙungiyar na ta yi amfani da tsari na sadidan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Zababben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya faɗa cewa akwai buƙatar Amurka ta ƙara faɗaɗa ƙarfinta na nukiliya. wannan kalamai na zaben shugaban dai kamar wata alamun sake daddan kokarin manufar wato manufar ce da wannan nuclear ke takawa a harkokin tsaron kasa. A cikin shafin sa na Twitter, Jay Alhamis ya ce Amurka za ta tabbatar ta ƙara ƙarfafawa ta da faɗa girman makamin nuclear, kuma za ta yi haka ne har sai kasashen duniya sun shiga cikin hayyacin su game da wannan makami. Sai dai tawagar sun kasa tantance wannan kalamai nasa abin da suke kallo a matsayin bayanan da ke rita da hankali na shugaba ya fito da waɗannan kalamu game da makamin nuclear. Sai dai Trump bai fayyace abin da yake nufi da wannan bayani ba, amma gidan talabijin na MSNBC ta faɗa cewa yau Juma'a Trump ya faɗa mata cewa idan gasar mallakan nuclear ne to suna nan gaba, kuma har kwanan gobe suke kan gaba, wannan aka same su kuma annan za a bar su. To sai dai kuma sakataren yaɗa labarai na Trump din ya ce ba wani batun gasar mallakan nuclear din, domin ko sauran kasashe sun shiga taitayin su game da wannan batu. Babban mai gabatar da kara na kasar Germany ya faɗa cewa masu bincike na nan na iya bakin kokarin su domin gane cewa ko maharin nan da ya kai hari kasuwar sayar da kayayyakin bikin Kirismeti ranar da ta gabata ya samu taimakon yin haka daga wasu tawagan mutane. Shi dai wanda ake tuhuma da aikata wannan danyen aiki dan shekaru 24 da haihuwa mai suna Anis Amri, yan sanda sun ji masa rauni da safiyar Juma'a a tashar jirgin kasar Italiya lokacin da suke sintirin da suka saba yi a wannan tashar. Peter Frank, babban mai gabatar da kara na kasar ta Germany, ya ce mahukunta sun tabbatar cewa wanda aka harba ne ya aikata wannan danyen aikin, wanda ya dalilin mutuwar mutane 12 kana wasu 56 suka samu rauni daban-daban. Ya ce duk da yake wanda ake tuhumar ya mutu, amma ba za su yi kasa a gwiwa ba, domin ko za su ci gaba da bincike har sai sun ga gano hakikanin gaskiyar wannan al'amari. Frank yana magana ne wajen taron manema labarai a Berlin, ya ce yana da muhimmanci su gane cewa ko wannan dan taliki yana da goyon bayan wata kungiya ko kuma akwai wani ko wasu da suka shirya masa tare da taimakonsa domin ya kai wannan harin tare da samun damar arcewa bayan ya aikata wannan ta'asar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takon a Najeriya, inda jiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da amfani da tauraron dan adam wajen watsa shirye-shiryen talabijin. Umar Sa'id Tudun Wada, wani kwararre kan harkokin sadarwa, yayi karin haske kan wannan tsarin a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri.
Yanzu misali aka ga da akwai VHF, akwai UHF. Mu nan a Najeriya sai aka ce a mun ware VHF ta talabijin din gwamnati, UHF ta talabijin mai zaman kanta ko kuma talabijin din jihohi. To da tafiya aka zo aka zama talabijin masu zaman kansu, gwamnati ta yanzu ta yanke shawarar cewa an bude kofa talabijin masu zaman kansu zo. Amma manta da magana VHF din, saboda UHF din tafi VHF din. To yanzu sai aka zo aka ce a duniya gaba ɗaya an yanke shawarar cewa zango kaza a baiwa misali harkokin tsaro kawai. Misali a ce VHF, in ka kunna VHF ba za ka komai ba sai idan kana ja wata harkar tsaro, za a baka wani waɗansu lambobi da za ka iya amfani da su kai ka samu sako ta cikinsu. To idan aka yi haka, shi mai kallon talabijin na gama gari ya za a yi da shi, aka shi a mai da shi wancan tsari na digital kawai. Shi ne babu magana yanzu a ce gidan talabijin na Kano yana da transmittersa a guri kaza, gidan talabijin na kowa ka san yanzu kowace talabijin tana da injin yaɗa shirye-shiryen ta wata transmitter. To yanzu da tsari ya zo, kai mai gidan talabijin in kai shirye-shiryenka sai dai ka turawa wani kamfani daban, wanda shi kuma kamfanin aikinsa kawai ibabbaiwa kafofin yaɗa labaran gurbi, kamar yadda DSTV ai kaga tana da gurabe da yawa. Misali Africa Magic Hausa, Africa Magic Yoruba, Africa Magic Y, duk gurbi ne daban da DSTV take da shi, to zai zama wani company mai makamancin wannan. Sai ina da gurabe, sai ka zaɓi kamfanin da kake da sha'awa, kai mai gidan talabijin, sai ka je ka rijista da shi, ka rinka biyansa ya baka wannan gurbin. An waɗansu suna ganin sauƙi ne, misali, saboda yanzu baka da matsalar ka ce sai ka ɗauki engineer transmitter, kullum kana gyara, sai ka sai generator na transmitter, sai ka yi waye kamar
wannan al'alar da ta engine transmitter.
Transmitter babu ita, yanzu sai dai kawai ka biya wancan company da zai baka gurbi. Dan abin da kuka yi da zaka biya shi a shekara shikenan. Duk shirye-shiryenka da kai sai ka tura masa shi, kuma sai ya ringa yada maka akan wannan gurbi. To gwanda ba shi da talabijin din da za ta iya karɓar sako daga injinansa, kaga ba zai iya kallon talabijin ba.
Tunda injina ne na zamani, misali.
Wa injina ne na zamani, ba za a iya, ba zai iya, saboda haka wannan abin idan ya fara aiki, duk mutumin da yake da tsohuwar talabijin analog ba zai iya kallon talabijin ba.
Kowace tasha ce kenan?
Kowace tasha ce.
Amma me yasa kuke ganin gwamnati ta ɗauki wannan mataki, duk da cewa idan kai la'akari da mutanenmu na nan ƙasar, musamman za ka ga yawancinsu kaso mafi tsoka sun fi amfani ne, har yanzu suna amfani da wannan talabijin na tsohon yayi din na a gidaje idan ka je?
Wannan ba matsala ce ta gwamnati ba, matsala ce ta duniya. Ai, duniya ce gaba ɗaya yanzu aka haɗa aka yanke shawara cewa ga yadda za a yi. Saboda haka idan Najeriya misali ta ce ita ba za ta yi ba saboda talakawanta ga irin talabijin din su, to za a tafi a batta, ba za ka iya kallon talabijin ba a Najeriya.
Hukumomi a Najeriya sun kuduri aniyar ɗaukar tsauraran matakai domin shawo kan kwararar kayayyakin jabu da suka hada da abinci da kuma magunguna da ke da illa ga lafiyar al'umma da kuma gurguntar da tattalin arzikin ƙasa. Wakilinmu Babangida Jibril ya yi nazarin wannan matsala, ga kuma rahoto da ya hada mana.
Irin wayannan na'urori da kayayyakin abinci da ma na gine-gine dai, ana ganin suna da illa ga bil'adama, a wani lokaci kuma za su kasance marasa inganci ne, abinda ke sa Najeriya hasarar miliyoyin naira, wani lokaci ma har da rayukan bil'adama. Ko a kwanan nan ma dai hukumar NAFTA ta hana sayar da lemunan kwalba da aka shigo da su daga kasashen ƙetare, abinda babban daraktan hukumar Mrs. Yetunde Oni ta ce an ɗauki matakin ne domin kiyaye lafiyan 'yan Najeriya.
So we are not sure of the quality of this product. We package anything in it, the wholesomeness, the quality of the product cannot be guaranteed.
An ɗauki wannan mataki ne na hana sayar da wa'annan kayayyaki na lemu. Ana shigo da wa'annan kayayyaki ne daga ƙasashen waje ba tare da bin hanyoyin da suka kamata ba, kuma binciken lafiya ya nuna cewa suna da illa ga bil'adama. Ita ma hukumar hana fasakori ta Najeriya ko a kwanan nan ta kama wasu buhunan shinkafa, bayan a can baya ta hana shigowa da kaji da talotalo daga ƙasashen ƙetare, abinda ta yi zargin cewa ana hada su da wasu sinadarai da zai hana su ɓaci cikin hanzari, amma kuma yake ga illa ga bil'adama idan ya ci. Kamar da shugaban hukumar ta kwastam mai kula da gaban ruwan Najeriya, controller Yusuf Umar, ke cewa
akwai mun kama shinkafa na waje Dubai, mun kama kajin talotalo da kajin naman talotalo da kuma kajin turawa, mun kama mai man petrol da gas, mun kama ma man da ake yin kuma an yi kirari cewa an samu buhu 105 ne, a wanda shi din ma yanzu kuna an aika wa 'yan NAFDAC su je su tantance ko na roba ne ko ba na roba.
Dr. Sani Muhammad kwararre ne akan binciken abinci da kuma magunguna.
To game da wa'annan abubuwa da ake shigo mana da su na game da abinci da abubuwan da muke amfani da, a fanni na bincike matsalar da muke ciki a ƙasar nan matsala ce da ta shafi wani fanni, amma in mun dawo na bincike ga abubuwan da za mu iya hangowa yana faruwa. Yanzu misali kamar ita hukumar NAFDAC da ke ba da lasisi ko ke ba da lamba da za ta yadda ka sayar da wani abu da za a ci, ko magani ne ko ruwan sha ne ko lemu ne, idan muka zauna muka bi diddigi za mu ga cewa in ba a yanzu gyaran ya zo ba, a irin tawayi a irin abubuwan da mu muka san yake faruwa, mutane ne za a turo su zo su daidai ta kai da su su amince da abin da kake yi, ka ba su dan abin da zaka ba su, sannan ka ci ka ju kai wasu abubuwa a ce shikenan an baka na bukatun nan ba. In ka duba wannan za ka koda ba a shigo da wasu abubuwa daga kasashe waje ba, ko daga mun kanmu za mu iya illa ga kanmu.
Ko da yake akasarin masu shaguna daban-daban da na tuntuba domin jin ta bakin su game da na ko suna saida irin wayannan jibin magungunan sun kisce uffan, amma wani da baya so na ambaci sunansa ko na dar muryarsa ya ce mun lallai akwai irin wayannan jabun magunguna da kayayyakin abinci da ake ganin wasu al'ummomin yankin kasan nan na gudanar da shi. Ko a kwanan nan ma dai hukumar kiyaye hatsara ta kasa Federal Road Safety Commission ta gargadi jama'a da su guji sayan tayoyi da aka fi sani da tukumbo tires, abinda ta ce yana haifar da hatsara a manyan titunan kasan nan daban-daban. To sai dai kuma duk da irin wayannan gargadi da gwamnatin Najeriya ke yi ga 'yan Najeriya da su guji amfani da kayayyakin ketare a maimakon haka su dinga amfani da na cikin gida, wasu masu kamfanoni a Najeriya sun zargi gwamnatin Najeriya da bullo da wasu shirye-shirye da ke nakasu ga kokarin da suke na maida Najeriya mai dogaro ta fuska daban-daban. Lamarin da ya ce ya kai ga yanzu ya fara daukan matakai na rufe kamfaninsa da kuma komawa da kamfanin kasar China domin sarrafa kayayyakin nasa da kuma shigo da su Najeriya. Kamar yadda shugaban kamfanin harhada tumatirin gwangwani da na leda mafi girma a nahiyar Afirka Chief Eric Omofia ya shaida mun a can baya.
Abin da muka yi muna daga mashinanin mu daga shi mu je China mu dinga buga kayan shan mu kawo masu Najeriya kamar da minista da bankin jiha yana so da NAFDAC, tunda sun ce mbuga Najeriya amma abinda muka buga Najeriya ba daidai da su ba, sun yi so suna jin daɗi a buga waje a kawo nan zan da muke su saboda sun ba mun yi su ji abinda muka ce, sun ce bai kamata a dane shigo da kayan tomato da muke da shi a bayan gidan mu, muna da shi kawai na ana ɓata tomato ba wanda ya ji. Mun taimake Najeriya abinda dalilin ya kawo ne Najeriya nan ba zan samu kudi kawai, in taimake mutanen mu tun da ina da experience abinda za a yi a taimake mutanen mu, amma sun hana ne da su hana ne ba abu da nake yi nan saboda inda kudi ne na yi samu kudi can. To mai kawo nan in ba yi min magana ba.
To sai dai kuma duk kokarin jin ta bakin hukumar Standard Organization mai kula da ingancin abinci da sauran kayayyaki da ake amfani da shi a Najeriya ya citura, inda wani jami'i na hukumar mai suna Femi Ade ya shaida mini cewa ba shi da iko na yin magana daga ofishin hukumar da ke nan Lagos face headquarters hukumar da ke Abuja. Sai dai kuma kokarin samun zai magana da ni a ofishin hukumar ta Standard Organization da ke Abuja ya citara, domin kuwa lamban da aka bani ba ta shiga. Baban Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
Ina mafita lingani ya kike mini samalin wiya samalin wiya samalin wiya. Ina mafita lingani ya kike mini samalin wiya samalin wiya samalin
wiya. A gaida baban gida. To mun nemi sanin ra'ayoyin ku masu sauraro kan hukuncin da kuke gani ya dace da masu irin wannan sana'a, ga abin da kuke cewa.
Kuna magana ga Tadamatu Muhammad Yanya Abuja Najeriya. Ina son in bayyana ra'ayina akan shigo da kaya kamar su shinkafa, roba da wasu kayayyaki waɗanda ba su taka da'ida ba. Na farko akwai wasu gurbatacci cikin hukumar kwastam waɗanda ke karɓar cin hanci da rashawa. Na biyu ya kamata gwamnatin Najeriya ta hijja doka duk wanda ya shigo da kaya waɗanda yake ba a tantance su ba, to a yanke masa hukuncin kisa ka aikoyi ka bar da ƙasar China. Idan aka yi haka gani ga wani ya isa wani tsoron Allah, kuma 'yan Najeriya mu sa Allah ga zuciyarmu mu yi kishin ƙasarmu mu daina shigo da abin da bai dace ba.
Da na hijja ku daga Kano ƙara ya rokal gwamnati ra'ayina shi ne irin waɗannan mutane hukuncin gida ya kamata a rinka yanke musu.
Kano su malaman Zaria daga Shinkafi Zamfara State. Ni ra'ayina ga gwamnatin tarayya in dai har da gaske ake yi maganar shigo da kayayyaki marasa inganci, duk wanda aka kama aka hukunta shi aka karɓa kayan zai zama darasi ga wani gobe.
Ra'ayina a nan shi ne dangane da abin da ya shafi masu shigowa da miyagun magunguna ko kuma jabin magunguna da abinci mai cutawa ga lafiyar ɗan adam. Ina ba gwamnatin tarayya shawara duk wanda aka kama da wannan laifi a yanke mai hukuncin kisa kamar yadda ake a ƙasar China. Yin haka nan zai sa wani ya tsorata mai magana Ilyasu Muhammad kullun koji.
Ra'ayina dai ya nuna ni mutanen da suke shigowa da miyagun ayyuka ya gaskiya dokan kasa ta nuna a kashe su. Daga Borno ko ya kusan local government ni ne Auti. Wada wata.
Mai magana Alhaji Umar dan Sokoto Tinno. Ra'ayina a nan shi ne a gaskiya masu shigowa da miyagun kwayoyi har ta kai ana shigowa da shinkafan roba. To abin da ya cancanta da su idan an yanke mu barayin gwamnati hukuncin kisa.
Bari mu rufe taskar rahotannin namu da shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti. Wakilin Masanusa Adamu ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira inda wata majami'a ta kai kayan tallafi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ya aiko mana.
Mata 'yan gudun hijira 2,500 musulmai da Krista ke shewa biyo bayan jawabin Bishop Dr. Stephen Dami Mamza na Dariƙar Katolika a Yola Fadar Jihar Adamawa lokacin rabon tallafin abinci da kuɗin sufuri naira 200 albarkacin bikin Kirsimeti. Majami'ar Injil Imamin tana da bayanin rukuni na 'yan gudun hijira da akasarinsu ke ɗaukar mafaka a ƙauyuka kewaye da Yola Fadar Jiha waɗanda ke fama da matsin tattalin arziki game da yanayin da suka samu kansu a ciki da yasa basu da sukunin tanadin abinda za su yi bikin Kirsimeti da shi.
Dalilin shine muna shirye-shirye bikin Kirsimeti. A ranar Ladi za mu yi babban biki na haifar Ubangiji Yesu Almasihu. Yasa muka je muka gayyaci wayannan mutane, wayanda mun saba taimaka musu. Don yawancin su 'yan gudun hijira ne. Suna kauyuka kewaye da Jimeta da Yola. Mu gayyace su, mu ba su kayan abinci, to da ranar Christmas za a iya samu a dafa abinci a ci a cikin gida.
To sai dai 'yan gudun hijiran sun yi kakkausar suka ga hukumomin agaji da kuma kungiyoyin sa-kai na nuna son zuciya da kuma cusa siyasa al'amuran da suka shafi rabon tallafi ga 'yan gudun hijirar, kamar yadda malama Lami Dan Lami ta bayyana a jawabinta. Da yake tabbatar da sukar da 'yan gudun hijirar ke yi wa hukumomin, Bishop Stephen Dami Mamza ya nuna tagaicinsa da yadda ake tafi da rabon tallafi ga 'yan gudun hijira.
Suna da gaskiya ba shakka. Yawanci kayan da ana raba ma 'yan gudun hijira za mu gani cewa za a sa siyasa a ciki ko kuwa za a sa addini a ciki ko kuwa za a sa yare a ciki. An manta da sha'ani siyasa, an manta da sha'ani addini, an manta da sha'ani mayare. Don idan za a bi waɗannan abubuwa za a gani cewa waɗanda ya kamata su samu ba za su samu ba a ƙarshen.
Wasu mata 'yan gudun hijira da na yi hira da su sun shaida mini cewa dama sun zuba ido suna jiran sarautar Allah saboda rashin abin su kuni, kamar yadda wannan 'yar gudun hijirar ta shaida mini.
Sunana Mary ne. Ba abin da na shirya sai tunda yanzu an gara an bani abin da zan iya dafa ma yara na yanzu sai mu haura mu ci tare da su mu gama Kirsimeti lafiya kuma Allah kuma ya nuna mana na shekara mai zuwa.
Sunana Zainab daga Madagali na fito. Ba abin da zan ce dan ce mun gode Allah saka da alkai Allah ya kara mu.
Sunana Jimi Luka daga Madagali. Ban yi tana ji komai ba, na surfa masara na nika duka abin da Allah ya bani za mu ci da yara.
Kokarin da na yi domin in ji ta bakin shugabannin hukumomin kai dokin gaggawa ta tarayya da kuma jihar Adamawa ta hanyar sakon karta kwana da kuma ta wayar salula ya cutura. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Jihar Adamawa, Najeriya.
sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Don jaddada zagayowar ranar haƙƙin ɗan adam ta duniya, gwamnatin Amurka ta kaddamar da wani kamfe mai taken sakin mutane su koma gida, a turance free to be home, domin wanzar da labarin iyalai da waɗanda suke ƙauna da suke fuskantar ɗauri saboda dalilai na siyasa ko aƙida da kuma faɗar albarkacin bakinsu. Wannan kamfe wanda ambasadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Powers ta ɗauki nauyinsa a cikin wannan lokaci na shagulgula ya tantance shari'ar da ta shafi wasu fursunoni goma da aka tsare ba da laifinsu ba a faɗin duniya da kuma iyalan da suka bari a baya. Fursunonin siyasa ba su aiwatar da zaman kasansu su kaɗai. Raɗaɗin rashinsu a gida yana shafar iyalansu da abokanansu, waɗanda su ma suke fuskantar nasu hukuncin. ‘Ya’ya ne maza da mata, da iyaye maza da mata, da ‘yan uwa maza da mata, da kuma sauran al’umma baki ɗaya. Labarin waɗannan mutane kowanne daga cikinsu yana nuna mana irin wahalar da iyalan fursunonin siyasa ke fuskanta. Nargis Muhammadi na ɗaya daga cikin fursunonin da aka taɓo batunsu a wannan kamfe. Ms. Muhammadi lauya ce kuma mai rajin kare haƙƙin ɗan adam, kuma uwa ga yara biyu. Yanzu haka tana zaune a gidan kaso inda take fuskantar shekaru 16 sakamakon rajin da take na lumana, ciki har da adawa da hukuncin kisan kai. Ms. Muhammadi dai a baya ta kasance mai magana da yawun cibiyar kare haƙƙin ɗan adam mai lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ɗin nan, mai suna Shirin Ibadi, wadda a yanzu aka haramta ta. Ta kasance mai rajin akan haƙoƙin mata da tsirarun mabiya da wasu addinai da ƙabilu da fursunonin siyasa. Bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da hukuncin da aka yanke mata na ɗaurin shekaru 16 a watan Satumba, ƙungiyoyin saka ido na rajin ƙasa da ƙasa sun yi Allah wadai da wannan hukunci. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce wannan hukunci wani misali ne daga Iran akan yadda ake amfani da kotu domin take marasa ƙarfi. Ƙungiyar Amnesty International ta ce wannan wani rashin tausayi ne da ya keta haƙƙin ɗan adam a Iran, wanda masu faɗa a ji suka aiwatar ta hanyar shari'a. A yanzu haka Nargis Muhammadi na tsare a gidan fursunan nan da yayi ƙaurin suna mai suna Evin. Nargis na da tarihin farfadiya da kuma matsalar rashin gani. Tana da buƙatar kulawa ta musamman ta lafiya, wacce jami'ai suka hana ta. ‘Ya’yanta tagwaye biyu na jiran dawowarta. Mijinta Taghi Muhammad ya yi nuni da cewa koyaushe Nargis Muhammadi ta dawo gida takan cika gidan da fara'a mai annuri ta ko'ina. Kowa a cikin dangi yanzu yana kiwar wannan annuri da haba-haba a rayuwarsa. Gwamnatin Amurka na kira ga gwamnatin Iran kan ta saki Nargis Muhammadani nan take domin haɗa ta da iyalanta, kamar sauran fursunonin siyasa na duniya. Nargis Muhammadani, kamar yadda ambassador Power ta ce, ya kamata ta kasance da ƴancin imaninta. Ya kamata ta samu damar ƙauna. Ya kamata ta samu damar kasancewa a gida. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Jama'a masu saurare, nan kuma za mu da sa'aya sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana a wayoyinku na salula, ko kuma samun rahotannin da muka kawo muku a shirye-shiryen namu a shafinmu na intanet voahausa.com. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Kafin mu sallama, bari in miƙa gaisuwar fatan alheri da taya murna ga Abdulrahman Umar da amaryarsa Zainab Mani Usman mai goro Darma, waɗanda za a ɗaura wa aure ranar Lahadi da ƙarfe 10:30 na safe a unguwar Darma. Allah sa an yi a dace ya kuma ba da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Malama Julie Gresham da Sa'ida Hamdon da suka haɗa shiri da ba da umarni, da injiniyan mu na yau da ya haɗa mu da ku alheri, ke muku fata alheri da kuma fata al'ummar Krista za su yi bukukuwan Kirsimeti lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. Ku kwana lafiya, mu kuma mu wuni lafiya da alheri.